'yan kasa da hukuma.
Kina barki da gaba da fita. Allah wa darafai sadota da waɗanda suke da jawota hakanan da waɗanda ka kawota. Allah ka gare mu da tsafin.
Masu ware, assalamu alaikum, barka da saduwa da ku ta cikin shirin 'yan kasa da hukuma da ni Mahmud Ibrahim Kwari zan gabatar.
'Yan sanda da suka ba da labarin yara guda takwas 'yan Bauchi da aka sato aka taso Kano aka siyar da ɗaya naira 480 a Lagos.
Bai kamata a ce haka yana faruwa da kamunan a arewa, yaran mu ana ɗiban su especially ana Christian ana canza musu identity, bai kamata ba.
Yanzu wa'annan mutanen da aka kama yanzu in ba an fito an buɗe voice ba, wallahi magana nan haka zai tashi ce.
Matakan kare haƙƙin yara ƙanana da wasu miyagun cewa a arewacin Najeriya sun safarar su zuwa yankin kudanci domin sayarwa shine batunmu na yau. A dakace mu
harkan ba ya zan furra daga lokacin nan ne zai fara amfanin kansa yana tukura ya fito haƙƙinsa ya tattara kodiko ke na samura.
Madalla matsare aikace-aikacen wasu miyagun mutane masu sana'ar sace-sacen yara ƙanana a yankin arewacin Najeriya musamman Kano al'amari ne da ya daɗe a kanin labaran kafofin yaɗa labarai na cikin gida da na ƙetare. Waɗannan mutane da galibinsu baƙi ne sukan haɗa baki da mazauna garuruwa da biranen arewacin Najeriya yi safarar yaran da suke sacewa zuwa Enugu da sauran garuruwan lardin kudu maso gabashin Najeriya inda suke sayar da yaran a farashi daban-daban ga mabukata a can, waɗanda daga bisani suke canza musu suna da addini da kuma al'adunsu na asali. Waɗannan miyagu dai sun kwace aƙalla shekara 7-8 suna wannan ta'ada duk wadda kwarmatan da iyayen yaran da lamarin ya shafa ke yi bisa dafawar ƙungiyoyin sa-kai da kafofin labarai. A ƙarshen makon da ya gabata ma ƙungiyar Tintiɓa ta Dattawan Arewa ACF ta yi wani taron masu ruwa da tsaki akan wannan batu.
'Yan sanda da suka ba da labarin yara guda takwas 'yan Bauchi da aka sato aka taso Kano aka haɗa baki da waɗansu masu unguwanni suka canja musu takardar haihuwa aka siyar da ɗaya naira 480 a Lagos. Irin haka ya faru da yawa a da, yara matasa nan suka zo suka same mu wai za su je su yi zanga-zanga. Mu muna manya muka ga bai kamata mu bari a yi zanga-zanga ba.
Amma ba ce su waɗancan yara da ta tartibi me kuke so a yi ne? Kuna so a hukunta waɗanda suke wannan abu ne ko kuma a'a so kuke da dawo da yara?
A dawo da yara kuma hukunta su ɗin ma abin da yake damunmu shi ne sai 'yan sanda su kama mutum su kai shi kotu sai a sake shi. Saboda haka muna kira ga wato Chief Joji-Joji na dukkan jihohin nan su tabbatar cewa duk wanda aka kai an hukunta shi ba a sake shi ba. Na biyu kuma muna kiran ga 'yan majalisar mu da su doka mai tsanani domin duk wanda in kidnapping mu a ra'ayinmu ya kamata a yi masa hukuncin kisa. Kuma sannan muna kira ga gwamnoni al'akari da asibitoci, yanzu akwai wanda aka gaya mana cewa ran da aka haifi yaron uwar bata gan shi ba, an sai da shi yanzu shekarar 9 shi yana ɗaya daga cikin wanda ake ƙoƙari a dawo da shi. Sun je sun kai ƙara kotu a Enugu cewa sai yaron nan ya dawo a wajen mu ba.
Dr. Gwani Umar Faruk kenan shugaban rejon jihar Kano na ƙungiyar ACF ta Dattawan Arewacin Najeriya. Ya Aisha ne jama'a tsutsa ce a ƙungiyar ta ACF ta ce gwamnati ta gaza wajen kare haƙƙoƙin waɗannan yara ƙanana da iyayensu musamman iyaye mata.
Sace-sacen yara da ake a canza musu identity, a canza musu addini, a canza musu culture, sannan kuma har yanzu gwamnati ba kamar an yi fele a yi wani an gaza a yi wani mataki a kai, sai dai kullum a yi zance magana ta shigo. Bai kamata a ce haka yana faruwa, yaran mu ana ɗiban su especially ana Christian ana canza musu identity, bai kamata ba. Sannan 'yan majalisun mu za mu je mu zauna tare da su, sannan 'yan sandan mu su ma dole za mu sake zuwa shi, dama CCP yana ba mu haɗin kai a cikin wannan ƙungiya.
Amma ban jikin ambata su iyaye ba domin su ma wani lokaci ana gajiyar su da sakaci.
To me yasa na zo yanzu in magana? Saboda dalili ai mu iyayen mu mata mu ma muna jira mu sakaci, amma idan ka lura talauci duk sun ja mana wannan tsari. Inda yau kuma a ce 'yan majalisun mu sun wayi iyaye mata ana bunƙasa musu sana'a ana tallafa musu, wallahi duk irin wannan abun ba zai faru. amma sai ga ganin cewa mace a gida ta zauna ba cinyo babu na gode sannan mai gida ya shiru takalmi ya fice ya zace da yara to dole irin wannan issue din ya kamata a duba a ga ya zai a tallafa wa mata mace tana zauna a gida zace da yara babu dole ta aiki yaro waje je ya sayo wannan ko kuma je ya nemi kuɗi ko ya tallafi ko ya tallan wani abu to an irin wannan sai ga an dauki yaro in ko da ta ci solution da kamar a ce tana da yanda zace a gida wannan duk abu zai faru
idan a ce wata ambassador Hadiza Abdullahi ta ce hukumomi a Najeriya na amfani da yanayin kawaici ne na mutanen arewa wajen kin daukar matakan da suka kamata a lokacin da ya dace
magadan nan da ake ka duba yayin da ya loke kai yarinya ne cewa kina san shi ta musulunta ta aure shi shekara nawa aka kulle shi a can shekara nawa yanzu wannan mutanen Allah na tuba da aka kama yanzu in ba an fito an buɗe voice ba wallahi magana nan haka zai shashaice
to nan gaba a cikin shirin zamu ji matsayin majalisar masarautar Kano akan wannan lamari
duka da an so shi ya inganta kafa da tsarar da wadansun ta za su yi sha'awa su yar sheka da kafar su su zo su yi karanta komai ba mai iya kushe ka
masare to da yake masu shirya wannan taro sun yi gayyaci sarakunan gargajiya na al'ummar Ibo da Yarbawa mazauna Kano wannan fili ya ji ta bakin waɗannan sarakai
sunana ci ifayin wani wannan magana ke tafin da yara suna doke yana damu shi yana kawo wahala a cikin yari Kano na so sai a hadu sai a cire wannan ba dadi ba ji dadi ba anu mu ba ciki amma mutanen mu suna cikin wahala kuma saboda mutanen mu suna rima anan gwamnati anan ina ji dadi anan saboda wannan system anan yayi ba iri namu amma su sarkin mu suna fadi suna yi magana can inde ba jara ba ana sha wuya na ce a kudu a wajen ya kamata sai kan waje gida tana cikin ta jara
suna na Alhaji Yusuf Salahuddin Saladiman sarkin Yarbawa na san wakilce sarkin Yarbawa dama abin da dama shi wannan sarki ne ya saba shine peace shine love is mata ba shi makamin peace ma gaba da kan peace ke komai ne ne ruwa abin da ya kamata ya kuma gashi muna mu'amala da sarakun namu na can kudu tare yake da su ko da yaushe so kuri wannan magana ma saboda yanzu mai na ibada kuma ya yi magana da su a can saboda mun da muka zauna a Kano lami lafiya a Kano ana so kuma saboda ba so in wani abu ya taso yanzu dole ya samu wannan Allah ya kiyaye shi Allah ya kare shi sai da bada adam kai shine fa ya samu wannan matsala ko mun da abin da Allah ya to sai a jara me sai ya kawo jaran hadin kai
amma ana ta bangaren majalisar masarautar Kano ta ce wani lokaci a nan gaba za ta tashi wata tawaga ta musamman da za ta gana da sarakunan yankin kudanci domin lalubo bakin wannan zare da ya bace Alhaji Shehu Muhammad sarkin Canin Kano shine ya wakilci ne martaba sarkin Kano Alhaji Amina Ado Bayero a wurin taron
yara kanana ana daukar su a je da su sayar da su a wasu wurare na kudancin Najeriya ya zana ba na kanu kawai wani lokacin za a ɗauko daga wani wuri amma saboda yadda Kano take karɓar mutane kuma take ba da dama kowa ya harka su yadda yake so sai a kawo su nan domin su ɓata daga nan kuma a tafi da su masarauta tana ɗaukar matakai yanzu ta ce lalle kuma mu tattauna da duk masu zaba da zaki a nan wannan abu dole fa ya daɗe na kaga muna magana ne da mutanen da suke wakilan su a nan lalle nan gaba za a tura tawaga mai ƙarfi zuwa sarakunan su domin su ma su san cewa yadda ba sa son wani abu ya taɓa su na rashin daɗi kuma ba ma son wani abu ya taɓa mun karɓe ku a matsayin baƙi na amana to mu ma a karɓi baƙi na amana a can yadda muke muku a nan kuma kuma wannan tawaga lalle nan gaba za a gane ta
to Allah ya kyauta matsare ƙarshen shirin ƴan ƙasa da hukuma na yau kenan sai makon gobe idan Allah ya kai mu yanzu a madadin daukacin abokan aiki Mahmud Ibrahim Kwari daga sashen Hausa na muryar Amurka ke cewa a huta lafiya wassalamu alaikum
a duk kan mutum ne yan dace an sace kuma ingantacce mai karfi ga shi amintacce da basira ilmi ta tacce da fari da baki ne ko na mace